الرحيم. الحمد لله على كرمه، الحمد لله على منه، الحمد لله على عطائه، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه. باين الله قدبمو تنا مغانا akan tushen ginin al'umma. Daya daga cikin tuwasu guda hudu da ake gina al'umma ta gara akai, tushe na farko al-aqidatu sahiha wal imanu rasikh wat tauhidu khalis, tushe na biyu al-ibada, tushe na uku al-akhlaqul fadila, tushe na hudu al-muamalatul hasana. Dukkan al'umma da ta gino akan waɗannan tuwasu guda hudu, to ita ce al'ummar da ake mata fata za ta amfana, za ta amfanar, za ta samu, za ta samar, za ta yi, za a yi mata. To cikin waɗannan tuwasu guda hudu akwai tushe mai mahimmanci bayan tauhidi da ibada, shine gina mutane akan ɗabi'u da halaye masu kyau. Domin waɗannan halaye masu kyau din suna da alaka da tauhidin, suna da alaka da ibadar, suna da alaka da mu'amalar, suna da alaka da zamantakewa. Malamai sun kasa halaye masu kyau zuwa kashi hudu. Akwai hali mai kyau na alakarka da Allah. Allah da ya halice ka, shi ma ana son ka nuna masa halayenka masu kyau ne. Za a gane wannan ta hanyoyi kamar haka. Na farko, dukkan labarin da Allah ya bayar na an yi ko za a yi ko ana yi, ka gaskata wannan labarin ka yarda da shi. Mutukan labarin ya fito daga Allah ko ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tabbata manzon Allah ya bada wannan labarin, ko ka gane ko baka gane ba, ko ka fahimta ko baka fahimta ba, ka ce kullum min indillah, daga Allah yake. Amantu bi rasulillah wa bima ja'a rasulillah ala muradi rasulillah, na yadda da manzon Allah, na yadda da duk abin da yazo daga manzon Allah, yadda manzon Allah yake nufi. Wannan mu'amala tsakaninka da Allah wacce za ta sa duk wani labari da Allah ya bayar ka gamsu, ka yadda, ka amince, ita ce mu'amala mai tushe ta farko tsakaninka da Allah. Sannan mu'amalarka da hukunce-hukuncen Allah, mu'amalarka da hukunce-hukuncen Allah kashi biyu ne, wani abin Allah cewa a yi, wani abin Allah cewa yi a bari. Don kana son ka nuna Allah kai mai hali mai kyau ne, in ya saka kai ka tashi kai, in ya hana ka ka hannu, wannan yin da hannuwar shike nuna alakarka da Allah ta bangaren halayenka tana da kyau. Sannan na uku ta bangaren kaddara, Allah yana kaddara mutane kunce-kunce iri-iri, yadda ya ka din nan ka gode, yadda ya ka din nan ya burge, yadda ya ka din nan ya kyautata ma, dogo yayi ka, gajere yayi ka, baki yayi ka, fari yayi ka, mummuna yayi ka, kyakkyawa yayi ka, mace yayi ka, namiji yayi ka, ka karbi wannan yadda Allah yake kan ka yadda da wannan kaddaras. Idan ya baka ka ce ka gode, idan baka samu ba ka yi hakuri, in ya baka umarni ka bi, in ya hana ka ka hannu, in kai masa laifi ka kankan da kai ka tuba, kai nadama, kai istighfari, Allah zai yafe maka. Irin wannan mu'amala kenan tsakanin mutum da Allah da Allah ta'ala bai halice shi. Sai mu'amalarka ta biyu, mu'amalarka da sauran mutane da Allah ta'ala ya halitta. Wannan malamai sun kasa ta kashi 12. Kashi na farko, mu'amalarka da mahaifanka, babanka da babarka, ka yi kyakkyawan mu'amala da su, ka yi kyakkyawan zamantakewa da su, ka nuna musu kai ɗa na gari ne, ka nuna musu kai ɗan halal ne, ka nuna babanka da babarka halacci ta hanyar yi musu duk abin da bai saba wa Allah ba na kyautatawa. Sannan kai mu'amala da iyayenka, bayan mu'amala da iyayenka, ƴan uwanka da danginka waɗanda kuka haɗu da su ta hanyar nasaba, ka nuna musu zumunta, ka yi zumunta da su, ka nuna musu haƙuri da juriya wajen zumunta, ko sun munana maka ko sun kyautata maka, ka nuna musu halaye mai kyau ta ɓangaren zumunta, domin wanda ba zumunta ba zai shiga aljanna ba. Sannan ta ɓangaren wato abin da ya shafi matanka, in kana da aure, ka nuna matarka kai mutumin kirki ne,
ka nuna mata kai salihi ne, ka nuna mata kai nagartacce ne, ka nuna mata ka fahimci ita mace ce, kuma ka fahimci kai namiji ne, kuma ka fahimci abinda za ta iya, ka fahimci abinda ba za ta iya ba, ka fahimci rauninta, ka karbi sakon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka akan cewa an yi ta ne da kashin hakarkari na sama kuma karkatacce. Ko da haka ba zai mike ba, ka tafi da ita a yadda aka yi ta. Sannan ya gaya maka ba za ka taba samun mutumin da ya ce ka 100% ba, ya ce la yafarrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuliqan radiya minha bi akhar. Kuda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka fashin baki, ya maka bayani, ya maka dalla dalla akan da wa kake zaune, to ka nuna mata hali na gari. Khairukum khairukum li ahli, mafi nagartanku mafi alherinku su da da suka nuna nagarta mai kyau da iyalansu. Ya'yan da ka haifa ka nuna musu kai uba na gari ne, kai musu kikkiawar mu'amala ta uba da ƴaƴansa, kai musu wasiyoyin nan guda goma da wato Luqmanul Hakim yawa ƴaƴansa yawa ɗansa. Ka dauki waɗannan wasiyoyi guda goma waɗanda Luqmanul Hakim yawa ɗansa, kai ma ka sa ɗanka a gaba, ka tabbata abubuwan nan guda goma da Luqmanul Hakim ya ɗora ɗansa akai, kama ka ɗora ɗanka akai. A cikin wannan akwai aqida, akwai ibada, akwai mu'amala, akwai akhlaq na dukkan abin da dan adam yake bukata domin yayi kikkiawar rayuwa tsakaninsa da Allah, tsakaninsa da mutane, tsakaninsa da kansa, har da ma dabbobi da tafiyarsa da maganarsa da sautinsa. Ka nuna ɗanka wannan kai uba na gari. Sannan kana da makota, makotan nan akwai musulmi, ka nuna musu kai musulmi na gari ne. Akwai ƴan uwanka makotanka musulmi, ka nuna musu kikkiawar mu'amala. Akwai ƴan akwai wanda yake makotaka da kai ba musulmi bane, ko a makaranta, ko a gurin aiki, ko a gida, ko a gurin sana'a, ko a kasuwa, ka nuna masa in shi ba musulmi bane to kai musulmi ne. Gaskiyarka da amanarka da kirkinka da nagartarka da halayenka na gari su bayyana a cikin mu'amalarka da wanda ba musulmi ba, hakka tallata masa musulunci da halinka mai kyau. Domin ana tallan musulunci ne da hali mai kyau. Da annabi alaihi salatu wassalam bai zama mai amana ba, bai zama mai gaskiya ba in yace shi annabi ne da ba za a yadda ba. Amma da ya sai yace jama'a me kuka dauke ni, kafin suka ce mai gaskiya mai amana, yace idan nace a bayan gari akwai wata bataliya za ta zo ta murƙushe ku, za ku yadda? Suka ce eh za mu yadda. Saboda me? Yace saboda kai mai gaskiya ne, kai mai amana ne. Yace to ni manzo Allah ne zuwa gare ku. Da wannan siffofin guda biyu su gabata ba, to ba abin da zai tallata ka ba. Kana da mutane ƙarya, daga baka zo ka ce kai annabi ne. Kana cin amanar mutane, da zo ka ce kai annabi ne. Kana saba alƙawari, da zo ka ce kai annabi ne. Wa zai saurare ka? Amma waɗannan halayen da su aka tallata annabta, to da su ake tallata da'awa, da su ake tallata wa'azi, da su ake kasuwanci, da su ake sana'a, da su ake mulki, da su ake ubantaka, da su ake zaman aure, da su ake mu'amala ta dukkan rayuwa, in mutum har ya rasa waɗannan halayen, to ko yana ibada sai a dinga ganin ibada ma kamar ba ta yi ba, saboda babu halaye masu kyau a cikin ibada din. To kai ka nuna wa wato waɗanda suke wato sauran jama'a irin halayenka, har dabbobi su fahimci cewa lalle suna zaune a gidan mutum. Idan mutum yana da dabba, sawa'u irin dabbobin da ake ci ne, ko wanda ake kiwo ne, ko wanda ake ajiyewa a gida ne, su ma akwai halin da ake so ka nuna musu. Ka zakka ta gane kai musulmin kirki ne, akuyarka ta gane kai musulmin kirki ne, jakin gidanka ma ya gane kai mutumin kirki ne, raƙumin gidanka, samiyar gidanka, magen gidanka ma ta gane kirkinka. Domin raƙumi ya kawo ƙarar mai shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasulullah yana ɗora min aiki da yawa, ko baya ci da ni, ko shi ko baya bani hutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira mai raƙumin nan. Kai ya ku kai, ya aka wannan raƙumi kake ɗora masa nauyi, baka ci da shi, baka ba shi hutu? Ya ce ya rasulullah duk shi ya faɗa nan. Ya ce shi ya faɗa gashi nan. Ya ce ba ni dawa in maka sujjada? Ya ce ba awa kowa sujjada sai Allah, amma ka je ka kyautata masa. Kun ga har dabbobi sun samu wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kaza, ana koyan wato harbi akan ta, yace ba a koyan harbi akan kaza. Ya tarar da wani akan doki a tsaye, yace ko ka sauka ko ku tafi, ba a mayar da doki karagar ta zama. Kawai ka zo ka tsaya kawai, yana ka zauna a kansa, ba tafiya kake ba, ba ka sauka ba, da doki ya tsaya a sauka, ba za a zauna a kansa a zauna a mayar da shi kujerar zama ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Wata tsuntsuwa ta taho tana kuka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bene, yace wannan benin wa ɗebe mata ƙwayaye. Wani sahabi yace ni da yace dawo mata da ƙwayayenta, ta kawo ƙaraka ka ɗebe mata ƙwayaye. Ka hata dabba an za a sai da akuya tana da yaya, Annabi yace ka a raba su, ko a sai da ita da yayan ko a batta, amma a cire ta tana ba da nuta, a cire ta daga jikin yayanta suna shan nono, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Yana sallah ya ji yaro na ihu a bayan babarsa, yadda ana wa zaki cewa ke inshuru ke inshuru, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta kaita sallah, akai sallah aka dama da wuri. Yau ya ce wa sahabbai, kakku ga ban tsawaita sallah ba, kukan jariri naji a baya na san uwarsa tana cikin damuwa sai na taƙaita sallar don a bata dama ta rena danta Hassan da Husaini sun hau gadan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada yake dagowa aka dade sahabbai suka ga ba dago ba wani sahabi ya dago sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Hassan da Husaini akan bayansa sai da suka sauka dan kansu suka baggoru sannan annabi alaihi salatu wasallam ya dago sai ce wa sahabbai kaku na tsawaita muku sujjada Hassan da Husaini suka hau bayana kada na mike su fadi tausayinsu yasa na zauna sai da suka gama zama suka tashi sannan yasa aka tsawaita kaku ga an tsawaita sujjada saboda kikkiawar mu'amala hatta da kananan yara annabi sallallahu alaihi wasallam an ya wuce yara yakan yi musu sallama ya ce assalamu alaikum kananan yara sai annabi ya musu sallama alaihi salatu wassalam wannan shine makarimul akhlaq sune halayen da ake so musulmi ya lazamta da su dan kasuwa baya nasara a kasuwanci su sai yana da gaskiya sai yana da amana sai yana da cika alƙawari duk dabi'un nan da kake da su kansu dabi'un jami ne su kansu dabi'un daraja ne in ka shige su da siyasa sai ka yi fice fiye da kowa in ka shige su kasuwanci sai ka yi fice fiye da kowa in ka shige su amalanta sai ka yi fice fiye da kowa in ka shige su da aure sai ka yi fice fiye da kowa kai ko me kake yi inda aka same ka da hali mai kyau wannan hali mai kyau zai kara abin da kake daraja amma da an same ka makaryaci maciyin amana mazambaci mai saba alƙawari komai ibada ka ba za a ga darajar ka ba saboda innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa innahum zahabal akhlaquhum zahabu dabi'aku shine ku ita ce darajar ku ita ce makomar ku nagartar ku da kirkin ku da tausayin ku da rahamar ku da jin kan ku da hadin kan ku da san junan ku hasada ta kau keta ta kau mugunta ta kau nin kufurci ya kau sharri ya kau an zama yan uwan juna dabi'u sun yi kyau to da wannan ne al'umma take samun ci gaba take samun daraja da za a rasa wannan to da me zaka tallata musulunci da me zamu tallata rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da me zamu nuna Allah muna kauna annabi sallallahu alaihi wasallam idan za zo ai mu'amala gaskiya da mu fadi ta amana mu fadi ta kirki mu fadi ta hadin kai mu fadi kin juna kafirta juna cin mutuncin juna yi wa juna hasada ko ba so dan uwansa yayi gaba sai ya jawo shi ba so ya miki sai ya kada shi ba son ya tafi sai ya finciko shi al'umma ba za ta ci gaba da irin waɗannan munanan halayen ba shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana cewa Allah subhanahu wataala yana son masu hali mai kyau yace Allah ta'ala ya faɗa annabi alaihi salatu wassalam ya isar cewa ni zan zama mai lamuni wajen bayar da aljanna ga mutumin da ya daina jayayya ko yana da gaskiya in aka ce a zo ai jayayya ai musu ai gardama ai faɗa ko kana da gaskiya ka ce ka kada ni je ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an zo kofar aljanna ka kira ni zan shigar da kai ciki. Yace zan zama na samar da aljanna ta tsakiya ga duk mutumin da ya daina ƙarya ko da wasa ka kai ƙarya. Yace kuma zan nema zan lamunce wa mutum samun gida a mafi daukakan aljanna idan ya gyara halayensa suka zama masu kyau. An tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me mafi yawan abin da yafi shigar da mutane aljanna yace jin tsoron Allah da kuma halaye masu kyau. An ce to me yafi kai mutane wuta yace bakin su da farjin su wannan halaye ne masu kyau an tambaye annabi alaihi salatu wassalam wa Allah yafi so yace wanda yafi hali mai kyau annabi alaihi salatu wassalam yace ni ma na fi son mai hali mai kyau a cikin ku yace wanda hakika yafi kusa da ni kuma yafi soyuwa a gare ni ranar alkiyama shine wanda ya zama halayensa suna da kyau ne yana ga mana babu wani abu da yake nauyi ya sikeli ranar alkiyama a zo da aiki a dora shi a sikeli a ga sikelin yayi nauyi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar halaye masu kyau yace kuma mumini yakan riski darajar wanda ya kwana yana sallah ya riski darajar wanda yana wuni yana azumi saboda wani halinsa mai kyau kai in ka zama mai gaskiya sai ka kawo mai azumi ka kawo mai sallar dare ai maka shaida a ƙauyenku ko a garinku ko a inda kake aiki cewa wane mai gaskiya ne kowa ne mai hakuri ne kowa ne mai juriya ne kowa ne mai kyauta ne kowa ne mai jarumta ne kowa ne mai san jama'a ne kowa ne mai alheri ne kowa ne mai tausayawa jama'a ne ko waɗannan ɗabi'a kadai sai ta saka kama wanda ya kwana yana sallah yau yana azumi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wanda yafi cikar imani a cikin mu'minai wanda yafi halaye mai kyau dan haka halaye mai kyau zai iya zama Allah ya halice ka akai zai iya zama kuma akwai wani hali da kake da shi mara kyau da kake son ka canza shi to yana canzuwa misali mutumin da yake ƙarya zai iya koyan gaskiya ya bar ƙarya mutumin da yake saba alƙawari zai iya sabawa da koyan cika alƙawari mutumin da bai da kyauta zai iya koyon yin kyautar, mutumin da ba shi da tausayi zai iya koyon tausayi, mutumin da ba shi da jarumta zai iya koyon jarumtar. Kadan kadan har ya saba har ya iya. Tun ana ce ai da kuwa na makareci ne, amma fa yanzu gaskiya naga ya gyaru. Ko da wannan kuka alƙawari da shi yana saba, amma yanzu naga ya dan an samu ci gaba dan ya